gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC gundumar Columbia akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma ya kama mu ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Niya Dalol FM da kuma FM Dalol. Ana kuma ya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za ya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Dukkan haka so hakan kuma za ya kama mu a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatar da shirin
Mahmud Lalo
da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin gabatar muku da shirin.
Mun sake dawowa. To yi su kamar dai da masu sauraro suka sani a duk ranar Talata shirin ya dubube yana magana ne kan ilimi, inda a yau ma 28 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne kan ingancin jarabawa da ake kira jamta sharafage, ko me masana ke yake suke kallon amfaninta.
To lallai kan ai sai kan wannan babban batu ne.
Ko ka ga mutum yayi prelim ko wani abu irin wanda zai MCE ko wani abu makamancin haka, gashi nan ya ci yana amfa makarantar an bashi aji ɗaya, amma kuma sai ya ce waye zai yi jam. To wani jam? Jam ɗin daman na menene ba a tantance ilimin ka bane? Ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗin.
Ka sani ko Mahmud, da dama mutane sukan ma dauki ta wannan jami'in ma su duba ta su ce wai me muhimmancin ta
haka,
amma wasu kuma suna ganin tana da
muhimmanci, an samu ra'ayi mabambanta kenan
da gaske. To a dai cikin shirin namu na yau za mu duba wannan ita wannan jaraba ta jam, ganin cewar an kwashe tsawon lokaci ana yin ta, amma ɗan shekarun baya kadan aka sake kawo wata jarabawa wadda kuma ta wuce wannan, ko kuma ake cewa take ita ma ta share fage wanda ake kira post UME,
wanda jami'o'i suke fuskan gudanar da ita kenan. Amma yanzu su bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi ma masu sauraron wannan shirya shafin mu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce wani irin tasiri jarabawa jam ke yi a matakin shiga jami'a, ka kuma kadan daga cikin abin da muka dan tsakuro. Kurin fara da ra'ayin Ibrahim Suleiman Machika Yusuf, wanda ya ce daga jihar Kebbi kenan, gaskiya jam na kokari wajen tantance ɗalibai shiga jami'a.
To shi kuma kaga ya danno azare cewa ba shakka wannan jarabawa tana da alfano ga duk ɗaliban da ke neman shiga jami'a.
Sai kuma ra'ayin Baba Gani Alhaji Nuciya wacce kal ya ce ɗalibi a jami'a Maiduguri kenan shi ya fito daga shi Baba Ganin kenan. Ya ce gaskiya babu wani tasiri da jarabawa jam take a matakin shiga jami'a, domin samun nasarar a jarabawa ta jam ba shi ke nuna kokarin ɗalibi ba, saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta dakatar da wannan jarabawa.
To shi na shi ra'ayin kenan. To shi kuma Safiyanu Muhammad Magariya cewa hakika jarabawa jam tana da matukar muhimmanci ga ɗalibai masu shiga jami'a ta hanyar tantance gwarzo a cikinsu.
To shi ma Bello Ishaku Birnin Fulani Gombe ya bi ra'ayi ne irin na Safiyanu Muhammad wanda ka karanta yanzu, inda ya ce hakika jarabawar jam na da matukar tasiri a matakin shiga jami'a. Ganin komai kyan takardar kammala sakandaren mutum, matukar ba shi da makin din jarabawa jam da ake bukata ba zai samu damar shiga jami'a ba, wato minimum jam cut off kenan, max da ake kira a turanci kenan ko?
Lallai. To shi kuma kaga Tahir M Tahir Jambulo Kano da shi da abokin shi ya haya danno azare cewa suka yi, babu shakka jarabawa tana da alfano kwarai da gaske, don kuwa ta hanyar da kawai za a iya gane cewar ɗalibi yayi yana da hazaƙar da ya kamata ya shiga jami'a kenan.
Sai kuma Safiyanu Muhammad da Magare ce tasirin jarabawa jam shine yana bayar da damar auna fahimtar da gwarzayen ɗalibai wato kafin su shiga jami'a kenan.
To kaga shi wannan mai wasika ta karshe Ahmad Abacha Macina cewa yayi a gaskiya jarabawa jam tana da tasiri sosai ga matakin shiga jami'a, domin kuwa tana ana amfani da ita ne wajen tantance dalibai waɗanda suka cancanta su shiga jami'a, yayin da kuma za ta bambance wanda bai kamata ya shiga jami'a. To muku ci gaba da aiko muna da ainihin naku ra'ayoyi, wanda idan za mu ci gaba da tambaya ku don ku bayyana muna
ra'ayoyin su, ba haka ne?
Eh, kwarai kuwa. To lalle yanzu kuma zamu shiga zamu tsunduma cikin shirin, inda zamu ji wannan tattaunawa da Nasiru Adamu Al-Hikaya yayi muna da waɗannan masana wannan fannin.
Ai ko da ma ai kaman mun sani ba, ai da ba sun yi magana, ba mu niyya a ci gaba ba. To amma ka san saboda irin quality ne yaran da suke fitowa, although ba za mu blame cewa mu laifin su bane. To amma jami'o'in da ka baya kasan su suka fita da daru da rikici, cewa irin yaran da suke fitowa daga makarantar ba su da quality da za su iya shiga makarantar. Kuma wasu idan ka duba da jarabar ta jab din ma ba su yadda da ita ba, ganin cewar irin ana hagudi da sauransu. So shi ya jawo yawanci makarantun masu kace sai su rika yin tasu. To amma a yanzu idan ka duba jam ta riga ta yi fortifying kanta. Dan ka duba wannan shekarar sun sassoke wasu wurare wanda suka rika gani ana wuru-wuru da wala-wala a wurin. So kaga irin wannan zai karfafa, yanzu ne yake nuna cewar yes, jam abinda ta yi idan ya fita kowa zai yarda da shi. Amma a da za ka ga idan yaro ya je rajista a wuri sai ya je ya samu wasu ya ba su kuɗi sai su zo su yi masa jarabawa. To irin wannan idan ma ya zo jami'a za ka ga cewar ai ba jarabawa sa ba ce. Shi yasa wannan lokacin waɗannan abubuwan suke tafiya. To amma daga wannan shekarar idan ka duba ko wannan jaraba da aka yi ta wuce kwanaki, ai an soke ina jin center ta kai 100 da wani abu, waɗanda aka gane cewa suna taimakawa yara yin wuduru da sauransu.
Imamu Nuhu Muhammad.
Yes.
Abunda nake so a duba, wato abunda tambayar babba ita ce mamakin da ake yi, in dai har yara za su rubuta wannan jarabawa su ko su faɗi, su je kuma sannan su samu damar shiga jami'a.
Yawwa.
Wannan sake jarabawa da ake a jami'ar ya nuna akwai reni ko kuma yanke ba reni ba, rashin amincewa da ingancin wannan jarabawa ta jami'a kenan.
A ba wacewar su ba su yarda da ingancinta ba. Abin da nake so ka gane a nan shi ne, a da a baya wadan da lokacin da waɗanda suke rike da ita wannan jam da sauransu, wato sun nuna mutane ne waɗanda ba su tsaya sun yi abubuwan da ya dace ba, domin sun bar hanyoyi da yawa waɗanda mutane daga wajen ma suna shigowa su yi irin wurin da suke so. Kamar yadda na faɗa maka ɗazu ne, a wannan shekarar saboda jam ɗin tana so ta nuna cewar a yanzu mun samu shugabanci na gari waɗanda za su tabbatar da cewa duk abin da suka fito da shi abu ne wanda ya tata. To shi yasa suka rika bi suka fito da hanyoyi daban-daban kala-kala waɗanda za su tabbatar da cewar idan duk jaraba da suka ba yaro idan ya tafi jami'a jarabawa ce wadda take ta gari. Shi yasa a wannan shekarar suka je suka sassoke wasu ma centers ɗin da da suke yin wannan jarabawa aka ce har abada ma ba a so a yi. Sannan kuma wasu yaran ma da suka zauna jarabawa aka sassoke jarabawa wanda har yanzu ba a fito da ita ba.
Wato imamu wannan da ita hukumar jam da su jami'o'in a duka sassare na ma'aikatar ilimi ta Najeriya. Ya za a yi shin wannan, wato za mu iya cewa an kama hanyar yin jarabawa ɗaya kenan, idan yaro ya ci jam zai iya zuwa ya yi jami'a, ko kuma idan ba za a yi jam ba bari in je jami'a neman damar shiga a yi masa jarabawa sai a ɗauke shi?
To ai abin da yake nuna maka, wato wannan gwamnatin ta zo da niyyar tabbatar da cewa ta gyara komai ne. Ai a saninka, ko a da lokacin da sauran shekarun baya da ita jam ba ma isan me suke yi, saboda abubuwa wuru-wuru iri-iri ba wanda ba a yi shi ba. Kai ka sani tunda a tarihin jam a ƙasar nan babu wani lokaci da jam ta taɓa maida kuɗi kamar abin da aka samu a wannan kara. Idan ka duba ko a wannan kwata na wannan shekarar abinda suka dawo da gwamnati biliyan 5 kaga ya nuna cewa abubuwan da ake yi a baya da wuru-wuru ne da sauransu to amma yanzu cikin ikon Allah yana nuna mana cewa mun fara samun shugabanni na gari waɗanda suke da kishin kasan nan kuma suna kokarin su tabbatar da cewa ilimin ya tsaya da gindi shi shi yasa ai a wannan karan idan gwamnati ta fito tace ba ta yadda wata jami'a ta sake yin wata jarabawa ta biyu bayan jam ta yi ba zaka ga abin ya tsaya amma a da yawanci su kansu mahukunta na jami'o'i ai da gangan suka rika cewa ba su yadda ba domin sun san irin wuru-wuru da walawala da take faruwa a wannan gurin to amma alhamdulillah yanzu mun fara samun komai ya fara tafiya abubuwa sun fara kyau shi yasa a yanzu abubuwan da ake ciki insha Allah ni na tabbatar maka cewa a yadda aka fara a yanzu babu tafiya dan lokaci kankani za ka ga cewa maganar yin wata jarabawa ta biyu za ka ga an daina ta
wato wannan maganar wuru-wurun ma ko ita ce aka taba sabu a jihar Benue an yi awon gaba da wasu kudi har aka ce maciji ne ya cinye kudin
yawwa to kadan kenan daga ciki idan ka duba ai mutane ne guda 10 kusan mutum 19 wani ya karbi kudin ya zo ya ce yan Boko Haram sun karbi ita ta ɗebi nata ta ce maciji ya cinye kudin wannan ya ɗiba ya danne sata wuru-wuru iri-iri ba wanda baya kasan nan to amma alhamdulillah su kansu waɗanda suka yi wannan nada din ya nuna maka cewa wannan gwamnatin a tsaye take ba ta yarda da wani wuru-wuru da cin hanci da rashin mutunci waɗannan mutanen gaba ɗayan su idan ka duba suna kotu yanzu kuma dan lokaci kankani gaba ɗayan su za a gama musu shari'a wanda zai tafi kurkuku zai tafi wanda kuma duk za a yi recovery na kudin da suka sata duk ana nan ana yi so abubuwan da yake ciki kenan
Imam Ino Muhammad daraka a ma'aikatar ilimi ta Najeriya mun gode kwarai
to na gode da malika huta lafiya
to a Haji Mahmud Kadeji wannan bayani na Malam Imam Ino Muhammad ko
director sashen bada tallafin karatu a ma'aikatar ilimin tare da Najeriya kamar da Nasir ya faɗa ba kamar yadda farko muka gabatar da shi ba sai batun macijin nan sai wanda ya na san lokacin da kafafen yaɗa labarai suka karaɗe da wannan labari na cewa maciji ya haɗe wasu kuɗaɗe a wannan ofishi
hukumar jam
yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake yawan sa ido kan hukumar a yanzu to shi dai wannan jarabawa Yusuf ina ganin yana da muhimmanci amma dai akwai kurakurai ɗin da ya kamata a gyara kamar da shi Nasirin ya riƙa tambayar shi a wannan jami'i na ma'aikatar ilimin akwai fannoni da dama musamman ni abin da zan iya fintinawa shi ne akwai lokacin da zaka ga an yi jarabawar amma wasu ɗalibai sun samu matsaloli na na'ura ko wasu batutuwa da suka shafi fi wani lokacin da za a rubuto nan jarabawa da ba a cika mai da hankali kansa ana taimaka musu ba
to lallai kan Allah da ya sa mu dace
amin to yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC shirin yau da gobe kenan yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Nasiru yayi mana da malaman makaranta kenan
to malamai barkanmu da shigowa wannan zauri ina tare da malamin makaranta wanda suna daga masu horar da dalibai su rubuta wannan jarabawa ta neman shiga jami'a wato jam malam Hashimu Muhammad sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum malam Yusuf Ishaq Baji za mu tattauna akan jarabawar jam ta neman shiga jami'a da yawanci dalibai ma ke faduwa bayan kuma ko ma sun ci in sun je jami'a sai an ƙara wata jarabawa da ake kira post UME wato wata jarabawa ta tabbatar da cewa wannan ta jam din ta zauna abun ya zama kamar aikin baban giwa kenan ayi anan a saki a can Hashimu ka ji shi abun da director na ma'aikatar ilimi Imam Ino Muhammad ya ce saboda matsalar cin hanci da rashawa ne a hukumar jam ya jawo ake irin wannan jarabawa
assalamu alaikum sunana Hashim Muhammad ina koyarwa a babban secondary na Gandu Sino secondary school a gaskiya abin da yake faruwa dalibi kan shi an dora masa kauyeniya ne yanzu guda biyu ya kashe kudi ya jarabawan jam makoda ya ci sai ya je ya sake rubuta wani jarabawa a university a jami'a sunanta post UME sai ya sake ci sannan kuma ya samu damar shiga wannan jami'ar baya ga a can baya kuma ya rubuta waye ko ne ko indai har ita kuma jam din nan da post UME din duka abu ɗaya ne jarabawan duka abu ɗaya ne duka na shiga jami'a su kungiyar jami'o'i ba su yadda da wannan jam din ba lalle ya kamata su zauna da ita hukuma ta jam su tattauna saboda a soke ɗaya a bar guda ɗaya saboda a sauwaka wa ɗalibi wurin shiga jami'a
Yusuf Ishaq Baji wannan al'amari da duk ma'aikatun nan zan iya cewa ko hukumomin nan da jam din da su jami'o'in gaba ɗaya dai ƙarshe suna karkashin ma'aikatar ilimi ne kuma ka ji matsayin ma'aikatar ilimi ta Najeriya kan wannan lamarin
To da farko dai zan iya cewa batun da ita ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta yi na cewa ana sake wannan jarabawa ce a jami'o'i saboda batun magana cin hanci kwata-kwata ban yadda da wannan magana da shi yake fada ba. Dalilin da yasa nace ban yadda da wannan magana da yake fada ba a tsarin Najeriya ina ne ba a cin hanci? A jami'o'in ne ba a yin cin hancin ko kuma a ma'aikatar ne ba a cin hancin ko a cikin gwamnati ne ba a cin hanci? Cin hanci a batun maganar tsarin Najeriya abu ne wanda ya shiga ko ina.
Yusuf, akwai labarin da aka kawo kwanaki in baka manta ba cewa a hukumar jam ta jihar Benue ne kwanaki ko bare ne ma aka samu aka saci kuɗi har wata jami'a ta ce maciji ne ma ya cin da kuɗi. Ina jin ba za ka rasa wannan labari.
Wato abinda nake so na faɗa ba wai na ce ba a cin hanci da rashawa ko babu zarginsa a ita hukumar jam ba, amma abinda nake so na yi bayani a su jami'o'in kansu ba inda ake cin hanci tukuru irin cikin jami'o'in kansu. Domin ko a jami'o'in Najeriya ne a yanzu haka akwai matsaloli waɗanda ake fama da su wanda malamai sukan tilasta wasu ɗaliban su karɓi kuɗi domin su ba su damar cin jarabawa, a wayayin da wasu ma suke keta mutuncin ƴaƴa mata saboda menene? Saboda su ba su nasarar jaraba. A yanzu haka akwai jami'o'in da ake da malaman jami'o'in da ake shari'a da su akan wannan batu. Kawai idan za su yi bayanin cewa suna yin wannan abu ne don neman kuɗi ko kuma don neman wata biyan buƙatar su to su faɗa, amma batun magana cin hanci da rashawa kar a makale da shi. Saboda idan alal misali yanzu mutum ya rubuta ita wannan jarabawa ta jam ya kukuta, wasu yaran ma yaran talakawa ne, da kyar aka samu wannan kuɗin da aka je aka biya aka samu domin a rubuta ita wannan jarabawa din, sannan bayan mutum ya ci sannan kuma a ce masa idan ya zo jami'a sai ya sake rubuta wata, ko duka batun na maganar an karɓan kuɗi ne. In tsakanin su da Allah suke domin su tsarkake ne kuma suna ganin kamar cewa ana cin hanci da rashawa a hukumar jam, me zai hana yayi ita jarabawa da za su yi a nan makaranta a kyauta tunda mutum ya riga ya biya a lokacin da ya jam?
Hashimu Muhammad, hukumar ma'aikatar ilimin kazalika shi director ya ce akwai wasu cibiyoyi da ake samun nasarar wannan irin jarabawar ta jam din, har gwamnati ta zazzaga an marurrufe wasu da yawa daga ciki saboda a gyara hukumar ya zama jarabawar kai tsayin an yi ta sau ɗaya ba sai an maimaita a jami'a ba.
Na'am, to ai wannan kuwa har ma ita hukumar WAEC, ita WAEC da NECO duka akwai wannan. Dalibi yana rubuta WAEC, yana rubuta NECO, wani abun biya zai yi ma a masa, akwai santa, akwai na wanda zaka zauna da kanka kai, akwai wanda ma kuma yi maka za a yi kuɗi ne kawai. To duka abun kamar yadda shi Malam Yusuf ya faɗa, ita harkar cin hanci gaskiya ta shiga kusan ko ina. In gyaran za a yi to sai dai a dawo har baya lokacin da yaro zai gama secondary school, a tabbatar ai da ana yi. Yanzu nan mu nan yanzu nan muna rubuta WAEC din nan tunda aka fara, har yanzu ba ɗan sanda ɗaya da mu ga an turo daga jami'a daga gwamnati akan cewa ana so a ga lallai ɗalibi ne ya rubuta wannan abin da kansa wanda da ana yi. To kuɗi ne kawai, in ka bada kuɗi zaka ci jarabawa. Akwai sentence su ma a WAEC din da NECO wanda kawai in ka biya kuɗi zaka samu fifin da kake bukata. To ko kaga ko inda haka ne gyaran yana da yawa, sai an koma har baya kenan. Sannan shi ɗalibi duk abin da za a yi shi fa akan ɗalibi ake. Ɗalibin nan wani da kansa ya kokari jarabawan nan, yazo sake sai nemi kuɗi ya jam din nan. To da me kuma za a ce sai a ja rubuta ne wata jarabawa kuma yan kuma kuɗi zai sake kashewa sannan ya sake rubuta wannan jarabawa.
Yawwa, Yusuf Isaac Baji, wannan jarabawa da ta wuce sakamakon da aka fito da shi ya nuna yara wanda ma ya samu nasara wajen ya samu maki kusan 350 da wani abu ya zo na ɗaya ɗan jihar Abia ne, amma akwai kamar shekara ta 2017 wani yaro ne ɗan Arewa aka ba da labari ya samu wannan nasarar. Wannan me yake nuna a kan lamarin jarabawar jam?
To da farko dai kaga yanzu misali ko an ce wancan ya samu 300 tunda ita kanta hukumar yanzu an diga aya tambaya akan ta, to kaga zai iya yiwa ba yadda ake tsammani mai yiwa ba ilimin sa bane, tunda zai wancan karon an samu daga Arewa, wannan karon an mayar daga Kudu. To kaga ta iya yiwa wani tsari ne aka yi domin ya zama kawai ana raba wannan nasara din.
Babu ma abin da zai baka mamaki Yusuf, naji wasu masu sharhi kamar daga Kudun sakamakon faruwar wannan sun fito a yanar gizo suna magana ministan ilimi Adamu, shugaban hukumar tallafin makarantu Farfesa Bagoro, shugaban hukumar jam Farfesa Ishaka Oloyede daga Kwara, duka mutane Arewa ne ke jagorantar wannan harkokin ilimi, amma dan Kudu yazo ya zama shine zakara a jarabawa.
To ita jarabawa ka san ai batun maganan kwazo ne da kokari. Misali dan shugaban kasa ya fito daga Arewa, in ma mu dauka koda shi ma mataimakin daga Arewa ne daga yana, kowa ya fito kwazon mutum ai shine zai fitar da shi. Kuma gaskiyar magana ita ce batun maganan karatu namu gaskiya musamman makarantu irin na gwamnati da sauransu ya riga ya lalace. Sannan kuma irin manufofin da ake da su ma akan harkar ilimin kansu, su kansu akwai kon gaba kon baya, akwai kuma abubuwa waɗanda suke da sarƙaƙiya waɗanda ma za su baka mamaki su kai tunanin ma anya akwai hankali ma a cikin wannan al'amari a ce a tsari na ilimi ana yin sa. Yanzu mutum ne zaka ga ya je yayi karatun share fage na shiga jami'a musamman abin da ake kira remedials. Idan aka ce mutum yayi remedials din nan ana nufin yayi remedy, ya gyara wani abu ne da ba shi da shi, musamman a ce bai ci turanci ba a sakamakon sa na sakandare ko bai ci lissafi ba a sakamakon sa na sakandare. Idan ya zo ya ci a da yadda muka sani ya nuna cewa yanzu ya gyara takardun sa zai tafi. To amma sai kaga mutum ya ci, bayan ya cin kuma ya samu admission din sai ya ce kuma ya sake koma ya rubuta ne ku. Ko kaga mutum yayi prelim ko wani abu irin wanda zai NCE ko wani abu makamanci haka, gashi nan ya ci yana fa makarantar an bashi aji ɗaya amma kuma sai ya ce waye zai yi jam. To wani jam? Jam din daman na menene, ba a tantance ilimin ka bane? Ya nuna kenan cewa dai dole sai ka biya wannan kuɗi. Wato mai da hankali da ake na batun maganar kuɗi. In baka manta ba shi wannan sabon shugaban hukumar jam da aka kawo, ai har alfahari ake yi da shi cewa zuwan sa ya farfado da tara kuɗi, ya farfado da kaza. Mai da hankali da ake yi akan batun maganar kuɗi din nan yana kawo illa ga harkar da ta shafi ilimi. Ai ina ga zuwan sa ne ya jawo batun ita waccar baiwar Allah da aka samu matsala wani maciji, ina jin ko me yasa ce da yake kan shi akwai hadiya ya hadiye wasu ɗan kuɗaɗe wanda aka zo ake ta cece kuce akan su, duk da cewa akwai wasu birnuka ma da suka dan kwashi wasu suka yi a binan, sai dai da yake kan shi biri mai yiwa ba hadiya zai ba, sai dai zai iya wasa da kuɗaɗen mai yiwa ma ji yanzu zubar kaga yawa. To shi ne
Hashimu, in mun duba kusan ka rubuta wannan jarabawa ta jam a rayuwarka a can baya kafin ka samu gurbin karatu a jami'ar Bayero ta Kano. Shin yaya ran da ka je ka rubuta wannan jarabawa a lokacin me zaka tuna da shi ya faru a ɗakin jarabawar? Shin rubutu kuka yi tsakani da Allah koyo akwai wata wasu ɗan dabaru da aka yi a lokacin?
To a gaskiya ni ban zana wannan jarabawa ba. Ni da na gama secondary FCE na tafi. Da na gama FCE na nemi jami'a aka bani aji biyu sakamakon ina da NCE. To ba wani batun jaraba.
To ka bi wani dogon zango ne na karatu da yake bangaren duka ilimi ka karanta. Idan mutum ya samu takardar NCE malanta mai daraja ta ɗaya, in ya je jami'a ya nemi bangaren ilimi za a iya bashi wato aji na 200 kenan ko 200 level, wato aji biyu kenan a makarantar jami'a.
Kare ko haka ya faru, amma akwai abin da ya ban mamaki. A Lagos na zana WAEC har sau biyu. Na yi 2004 shekara ta 2004, na yi kuma ta shekara 2007. A shekara ta 2004 nan mun je mun samu wasu ɗalibai an keɓe su an ware su suna musamman ne, ana rubutawa wanda kuma ba su biya kuɗi ba, ku za ku je ku amsa da ƙoƙarinku da iliminku. To ni har a kullum ina faɗa, in dai har jam ya zama akwai rashin yarda saboda sakamako yana nuna cewa biya ake yi wasu santotin ma ana gyaggyarawa, to abin fa ya shafi har WAEC ne ba wani jam ne kadai ba, da haka gwamnati tana da aiki a gabanta inda ya gyaran a harkan ilimi za ta yau.
To Yusuf, ba kusa da ƙarshe kafin mu dawo wajen Hashimu, akwai fargaba yanzu abubuwan da suka yi yawa a Najeriya na kutsawa da ake cikin na'urori na hukumomin jaraba, wannan watakila wani kawai ana daddafa dan sakamako da yake mata yanar gizo ake fidda wani sai ya kutsa ya je ya saci hanya ya rubuta wani sakamako mai yawa kuma ya fito ta na'urorin wannan hukuma din.
To kamar yadda shi Malam Hashim yake bayani, wannan tsari na yanar gizo na farko an shigo da shi a matsayin an samu hanyoyin da za a samu sauki, tunda yanzu a da misali idan an dau irin wannan jarabawa za a iya kwashe lokaci mai tsawon gaske ana ta dakon sakamakon shi wannan ita wannan jarabawa. To amma yanzu an samu sauki, ranar da aka yi wannan jarabawa idan aka zo aka saka a cikin na'ura mai aiki da kwakwalwa, lokaci guda za ta iya fitar da sakamako a cikin makon da aka rubuta, kowa zai iya gane menene ya samu. To daman kuma kowane irin ci gaba yakan zo da matsalolinsa. Daga cikin matsalolin da harka ta yanar gizo ta zo da shi akwai na batun magana masu kutsen nan. Wannan batun magana masu kutse kuma koda a kasashe da suka ci gaba irin kasashen Amurka, idan ka duba koda a batun magana zabansu an samu irin wannan matsala, balle kuma irin Najeriya da take cikin kasashe na 'yan rabba na kawada ta mutu, dole mu ma za mu samu irin waɗannan matsaloli din na kutse. Sannan bayan masu kutse waɗanda su da kansu suke yi, akwai waɗanda kuma aka ɗora alhakin kula da na'urorin, su ma suna yin nasu kutsen saboda kyautata aljihunsu. Domin muna da labari a ƙasar nan ne, akwai tsarin da ake yanzu kamar yadda shi Malam Hashim yake magana ɗazu cewa a tsari na rubuta wayak akwai wanda idan ya zauna da kansa ga kuɗin da zai biya an kawo ma ka cikata da kanka kenan. Akwai wanda kuma ba zai zo ba shi kuma ga kuɗin da zai zo. To yanzu duka an wuce wannan layi. Akwai wanda kuma kawai magana zai yi, idan yayi magana a can a hukumar inda ake a wajen ne za a sa shi a cikin sakamakon ya faɗi kuma kowane darasi wani irin wace irin jarabawa yake so, in turanci ne wani irin credit yake so, idan kaza ne wani irin kaza yake so. To kaga bayan masu kutse wanda za su shiga na bayan fage, to akwai kuma waɗanda suke da hurumin shiga daman ita yanar gizo na ita wannan hukumar. To don haka wannan aiki idan ana so abun yayi kyau, dole ne sai an tsaya tsakani da Allah an yi bincike, kuma ya zamana cewa dukkanin wanda aka samu da wani abu wanda yake ya saba wa ka'ida a dau hukunci a kansa, a maimakon irin yadda ake yin tsarin mu da ake yanzu na Najeriya wanda zaka ga akwai shafafu da mai, akwai bangaren yan bora, akwai yan bangaren yan mowa. Kuma wannan yana nuna wa tun daga yaki da cin hanci da rashawa da ake yi ta kasar, yadda wasu suke ganin ake zargin akwai dauki daidai, akwai kuma nuna san kai a game da wasu su shafafu da mai ne, saboda kai kana da uwa a gindin murhu zaka iya yin abunda ya kamata tun daga ranar ma a ce an je an yi awon gaba da kai. Amma za ka ga mutum an nuno shi a talabijin yana shan shayi mai yawa ma da Coca-Cola yana dariya abunsa ba abun da ya dame shi, amma wani kiris yana yin wani abin nan kafin ka ce kobo jami'an tsaro za su je su yi awon gaba da mutum, sai dai kawai ka ji ana ta salallami ana ta kamun kafa ya za a fito da wani.
Wannan ba gata kenan. A ƙarshe shi mu yanke mana zama mana alƙalin shirin nan mana. Shin a soke ra'ayi kana tare da cewa masu ra'ayin a soke ma jam din kawai sun an je jami'a, mutum yana neman shiga jami'a sai je ya rubuta, in an zo za a ɗauke shi sai an masa jarabawa, in ya ci a bashi, in bai ci ba a ce ya dawo baɗi, ko kuma a bar su a ci gaba da tafiya?
A yana ra'ayi gaskiya a soke jam, tunda a dama su kungiyar jami'a ne suka ce ba su yarda da jam ba. To ko tunda ba su yarda shi ba, su sun yi jarabawa su wanda sun yarda da ita kenan. To ba amfani yaro ya je rubuta jam, daga ka ci wayak ɗinka ko nego ka samu ƙa'idodin da ake so darasi guda shidan nan da lissafi da turanci, sai ka je kai tsaye ka sayi form ka je ka cika ka rubuta jarabawa na cikin jami'a, in ka ci a baka da mishi, in baka ci baka sake. Don shine kamar domin duk da za a yi da jam ɗin, su malaman jami'a ko kuma ce ƙungiyoyin jami'a ba za su yarda da ita.
Wannan kuma zai fasa hukuma guda wasu mutane da yawa su rasa aikin yi.
Eh to dama haka ne yayi, in kuma ba haka ba to dole sai dai a yi zama da su ƙungiyoyin jami'o'i da ita gwamnati da hukumar jam, a san yadda za a yi dai a soke, da ya kamata gaskiya a soke ɗaya a bar ɗaya. In gyara za a yi hukumar jam wanda gyaran zai sa su ƙungiyoyin jami'o'i su yarda da ita, falla alhamdu sai a soke na jami'a.
To ko ba mamaki a ce ma'aikatan, tunda ma'aikatan hukumomin ilimi ne haka aka sassan, kowa sai a mai da shi inda ya dace aiki kenan.
Eh ko kuma ita su ita wa jami'a ta soke kuɗi a ciki, tunda don maganar nan kuɗi ne, in za su iya su yi jarabawan kyauta. Duk yaron da ya zo da sakamakon ya ci wayak ya samu abin da ake nema a jam, to su masa jarabawansa kyauta in ya cancanta su bashi. Amma in dai za a sake karban kuɗinsa, to gaskiya abun bai bada yadda ake bukata ba, ya kamata a soke ɗaya ne a ɗau guda ɗaya.
Malam Hashim Muhammad kenan, malami a makarantun sakandare a Najeriya da ke horar da ɗalibai waɗanda suke rubuta wannan jarabawa ta jam, sai kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum Malam Yusuf Ishaq Baji. Malamin mun gode ƙwarai.
To Mahmud Kadeji, malamai ka ji bambancin ra'ayi daban-daban ko?
Haka ne, da fatan dai Allah zai kawo mafita ga dukkanin matsalolin da wannan hukuma ko kuma wannan jarabawa ke fuskanta, domin abu mafi muhimmanci shine a ce an sami ingantaccen ilimi a matakai na neman ilimi, wato secondary kai primary ma jami'o'i da wannan da sauran wuraren daukan karatu.
Sosai sosai, saboda ai in ba an samu nagartaccen ilimi ba, ai kasa koma baya za ta yi.
Kaga ai kasashe irin sannan ai da ilimin suka dogara
sosai
kowane irin fanni da ka zo ka taba wani fanni zai kaji ai nuna cewa ai ilimi ne shine wato ya
jigo
a wannan wuri kuma kaga ana bincike da al'amura da dama da suke taimaka ma kasa ta ci gaba
to masha Allah jama'a mu dan nan zamu ji halin zamu wannan shirin namu sai idan Allah ubangiji ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani shiri a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Mahmud Lalo da kuma wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni Mr. Dan Brown sai engineer namu na wannan lokaci ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya assalamu